sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum da fatan an wani lafiya. Haranzu dai Muhammad Hafiz Baballe ne tare da Murtala Faruku Sanyin na sauraro abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shirin na daren yau Asabar 8 ga watan Oktoba shekarar 2022. A babbar rahotanni za a ji cewa hukumomi a jihar Niger da ke Najeriya sun yi karin haske kan dalilan da ya sa suka rufe wasu makarantun firamare da sakandare a wasu kananan hukumomi. Kamar kowane daren rana Asabar, yau ma muna tafa da shirin amsoshin tambayoyinku da Ibrahim Ka Almasi Garba ke gabatarwa kuma labaran wasanni. To amma kafin nan ga Murtala Faruku Sanyin da labaran duniya.
Assalamu alaikum, barkamu da wannan yammacin ga kuma cikakkun labaran duniyar. Akalla mutane 12 sun rasa rayukansu yayin da wasu 2 suke cikin mawuyacin hali bayan da wata motar safa ta kama da wuta a birnin Nashik na jihar Maharashtra dake yammacin India a yau Asabar, kamar yadda wani jami'in 'yan sanda ya shaidawa kamfanin dillancin labarai na Reuters. Ana kula da mutane fiye da 30 da suka sami raunuka a wani karamin asibiti, yayin da kuma aka shiga bincike kan musabbabin hatsarin. A cewar wani jami'in ofishin 'yan sanda na Nashik, kimanin kilomita 190 daga Mumbai, babban birnin kasuwanci na India, kafafen yaɗa labaran ƙasar sun ruwaito cewa motar ta kama da wuta ne bayan ta daki wata tankar man diesel. Wasu hotunan bidiyo da aka saka a kafafen sada zumunta sun nuna yadda motar take nutse a cikin manyan harsasan wuta. Prime Minister Narendra Modi ya faɗa a shafinsa na Twitter cewa hatsarin motar safa a Nashik ya taɓa mu matuƙa. Ina jajantawa waɗanda suka rasa 'yan uwansu a hatsarin. Ya ƙara da cewa za a baiwa iyalan kowane mutum da ya rasa ransa dala Amurka 2,400, waɗanda suka sami raunuka kuma dala 600 kowannensu. Modi ya yi addu'ar samun waraka cikin sauri ga waɗanda suka jikkata. Yana mai cewa hukumomin yankin suna samar da dukkan taimako da waɗanda lamarin ya shafa suke buƙata. A ƙasar Ireland kuma mutane 7 suka mutu a wata fashewa da ta auku a wani gidan mai da ke gundumar Donegal da ke arewa maso yammacin ƙasar, a cewar 'yan sanda a yau Asabar. Rundunar 'yan sandan Garda Shoshana ta ce an kwantar da mutane 8 a asibiti, a yayin da ake ci gaba da neman sauran mutanen da lamarin ya rutsa da su a wajen da fashewar ta auku a Green Crenshaw. Rundunar ta ce a yanzu tana iya tabbatar da mutuwar mutane 7 sakamakon lamarin. An tabbatar da 3 a jiya Juma'a, yayin da aka tabbatar da wasu 4 zuwa safiyar yau Asabar. Hukumar agajin gaggawa ta Ireland ta ci gaba da gudanar da ayyukan ceto har zuwa daukacin dare, bayan da fashewar ta tarwatsa farfajiyar da ke gaban wani gidan man fetur da wani ginin rukunin gidaje da ke kusa. Wani hoton da aka dauka ta sama bayan fashewar ya nuna yadda gidan man ya wargaje. Haka kuma wasu gidajen sama 2 masu hawa bibbiyu na zaman jama'a sun rushe, yayin da fuskar wani gini irin su da ke kusa ya kware. Hukumar kare haƙƙin bil'adama ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta kada ƙuri'a da rata ƙallilan a jiya Juma'a, ta amincewa da tsawaita aikin wani kwamitin ƙwararru da aka dora wa alhakin binciken yanayin haƙƙin bil'adama a ƙasar Habasha da yaƙi ya daidaita da ƙarin shekara ɗaya. An amince da ƙudurin da ƙungiyar Tarayyar Turai ta gabatar ne bayan ya sami rinjayen ƙuri'u 21. Ƙasashe 19 suka kada ƙuri'ar ƙin amincewa da shi, ciki har da dukkan ƙasashen nahiyar Afirka da ke cikin kwamitin na kare haƙƙin bil'adama, idan ka ɗaya ga ƙasar Malawi da bata halarci taron ba, da kuma wasu ƙasashe 6. Ana sa ran ƙwararrun za su ba da rahoton baki akan yanayin da ake ciki a Habasha, wadda ke fama da tashe-tashen hankali tun watan Nuwamban shekara ta 2020 zuwa ga hukumar ta kare haƙƙin bil'adama a taronta na gaba a farkon shekara mai zuwa ta 2023. Jakadan Habasha a Geneva ya faɗa a shafin Twitter kafin jefa ƙuri'ar cewa Habasha tana ƙalubalantarsa, tana kuma neman majalisar da ta kada ƙuri'ar ƙin amincewa da wannan lamari na siyasa. Hukumar kare haƙƙin bil'adama ta Human Rights Watch ta ce tsawaitawar wani ƙaƙarfan saƙo ne zuwa ga ɓangarori da ke yaƙi da juna, cewa waɗanda suka aikata laifi za su fuskanci fushin shari'a. Waɗannan labaran na zuwa muku ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Wata wuta ta tashi sakamakon tarwatsewar wata mota mai dauke da bam a kan babbar gada da ta hada Crimea da Russia da ta mamaye yankin a shekara ta 2014. Moscow ta faɗa ba tare da gaugawar zargin Ukraine ba. gadar ta mota da jirgin ƙasa da aka gina ta bisa umarnin shugaban Russia Vladimir Putin aka kuma kaddamar da ita a shekara ta 2018 ita ce babbar mahadar zirga-zirgar sojin Russia da ke yaki a Ukraine musamman a kudu da kuma tsallakar da sojoji kasancewar ta ratsa ta jirgin Kerch ita ce kadai hanyar tsallakawa tsakanin yankin da aka mamaye na Crimea da Russia kamfanonin dillancin labaran Russia sun ruwaito kwamitin yaki da ta'addanci na kasar yana cewa yau da misalin karfe 6:07 na safe wato karfe 3:07 agogon GMT wata motar bam ta tarwatse a bangaren motoci na gadar Crimea inda ta watsa wuta ga tankokin mai 8 dake kan layin jirgin kasa zuwa Crimea mai magana da yawun fadar Kremlin ya ce Putin ya bada umarnin kafa wata hukuma domin binciken musababin fashewar kamar yadda kamfanonin dillancin labaran Russia suka ruwaito ƴan uwa sun fadi suna kuka a gaban kananan akwatunan gawa na wasu yara a jiya Juma'a bayan da wani jami'in ƴan sanda da aka kora ya kutsa a cikin wata cibiyar renon yara a lokacin da suke hutawa ya kuma kashe gumman mutane a Thailand kisan na jama'a wanda shine mafi muni a Thailand ya shafi kusan kowa a wani karamin kauye dake makale a gonakin noman shinkafa a daya daga cikin yankuna mafi fama da talauci zaman makokin ya kuma game kasar baki daya inda aka sassauta tutoci zuwa rabin karfe kana kuma yara ƴan makaranta sun gudanar da addu'o'i zuwa ga waɗanda suka mutu akalla mutane 24 daga cikin 36 da aka kashe a harin na bindiga da wuka na ranar Alhamis yara ne mafi akasari waɗanda ba su kai shekarun shiga makaranta ba Sexan Siraj mai shekaru 28 da matarsa mai juna biyu za ta haihu a wannan watan take aiki a cibiyar ta renon yara ta Ofai Sawan ya ce nayi kuka har hawaye na sun kafe daga ido na suna kwarara ne a zuciyata ya ci gaba da cewa matata da ɗana sun tafi gidan gaskiya ni kuma ina raye kuma dole ne in ci gaba da rayuwa idan ban ci gaba ba matata da ɗana ba za su ji dadi na ba kuma ba za su sake dawowa a rayuwa ta gaba ba
Murtala Faruku sanin nan aka saurara da labaran duniya daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC bari mu shiga babur rahotanni a yayin da yankin arewacin Najeriya ke zama koma baya a fannin ci gaban ilimi daga tushe a daya gefen matsalar rashin tsaro da ya addabi wasu yankuna na yankin ya taimaka wajen kara tabarbarewar ilimin rahotanni dai sun nuna cewa a yanzu haka akwai ɗaruruwan makarantun primary da secondary da ke rufe a sakamakon matsalar ƴan bindiga masu satar mutane domin neman kuɗin fansa daga Neja Ga rahoton da wakilinmu Mustafa Nasir Batsari ya aiko mana
a yayin da yankin arewacin Najeriya ke zaman koma baya ta fannin ci gaban ilimi daga tushe a ɗaya gefen matsalar rashin tsaro da ya addabi wasu yankuna na yankin na ƙara taimakawa wajen ƙara tabarbarewar ilimin inda rahotanni ke nuna cewa a yanzu haka akwai ɗaruruwan makarantun primary da secondary da ke rufe a sakamakon wannan matsala ta 'yan fashin daji masu garkuwa da jama'a domin neman kuɗin fansa jihar Niger da ke arewacin Najeriya na cikin jihohin da waɗannan 'yan bindiga suka addaba inda bayanai ke nuna cewa akwai ƙananan hukumomi kimanin 5 da alatilas hukumomin jihar Niger suka rufe wasu makarantu daga cikinsu makarantun kuwa da suka hada da na primary da secondary saboda wannan matsala ta rashin tsaron a lokacin da yake jawabi albarkacin ranar malamai ta duniya da aka gudanar a cikin makon nan da ya gabata shugaban hukumar bada ilimi ta bai daya a jihar Niger Alhaji Saidu Ibrahim yayi karin haske akan wannan matsala
yanzu abinda ake ciki dai shine wasu makarantu an rufe su saboda halin tsaro din kuma dalilin haka yana da alaka da muhimmancin malamai din da dalibai ba za mu sake ba a zo a kwashe muna malamai a kwashe muna dalibai sai yasa aka rufe saboda wannan matsala na tsaro
na'am kamar akwai adadin yawan makarantun da aka rufe saboda matsalar tsaro
lokacin zamin guda 5 5 zuwa 6 ne. Abin da ya shahi Muya, Shururu, akwai Rafi, akwai kuma Mariga, akwai wasu sujeshin Rijau, bangare ne a Rijau din, sannan akwai wani dan bangare a Mashegu. Wayannan duk su ne kananan hukumomin da abin ya shafa.
Ko baya ga matsalar rashin tsaron ma akwai matsalar rashin samun kwararrun malamai da ke koyarwa a wasu makarantun da ke zaman koma baya ta ci gaban fannin ilimin. Al'amarin da memba a hukumar ba da ilimin a jihar Niger Alhaji Abdulkadir Shehu na Funtuwa ya ce gwamnatin jihar Niger na daukar mataki akan wannan matsala.
Mai girma gwamnatin jihar Niger Dr. Abubakar Sani Bello ya kafa kwamiti a ƙarƙashin kungiyar malamai na ƙasa wato NUT su fito su zakulo malamai wanda suka cancanta da wanda ba su cancanta ba a jihar Niger. Kuma Allah da ikon su wannan kwamiti ta zauna ta gama aikin ta har ta miƙa rahoto an zakulo wanda suka ba su cancanta ba su zama su kasance suna aji.
A yanzu dai gwamnatin jihar Niger tana daukar matakai na kai ɗaliban da aka rufe makarantun nasu saboda matsalar rashin tsaron zuwa wasu wurare da babu matsalar tsaron domin ci gaban karatunsu. Mustapha Nasiru Batsari, muryar Amurka daga Mina a Najeriya.
A gaida Mustapha Nasiru Batsari, yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Wasu sauraronmu, assalamu alaikum, barkanmu da sake saduwa da ku a wannan shiri na amsoshin tambayoyinku. Tambaya, assalamu alaikum BOA Hausa, don Allah ku tambaya mana masana muhalli dalilan da suka jawo samun fari a wasu kasashen da ke yankunan kuryar Afirka da ma wasu yankuna na kasar China da ke nahiyar Asiya a daidai lokacin da wasu kasashen duniya suke fama da ambaliyar ruwa. Mai tambaya Aminu Adamu, Malam Madori, jihar Jigawa, Najeriya. Za kuma aji kashi na biyu na ansar tambayar nan mai cewa, salam muryar Amurka, don Allah ina so ku bani tarihin Hausawan ƙasar Sudan. Shin akwai wani bambanci tsakanin Hausawan ƙasar Sudan da na Najeriya? Mai tambaya idan an tuna shi ne Babangida IBB Giyawa daga ƙaramar hukumar mulki ta Goranyo, jihar Sokoton, Najeriya. To bari mu fara da ansar tambaya kan yadda akan fuskanci fari a wurare irin kuryar Afirka da sassan Asiya a daidai lokacin da kuma wasu sassan duniya ke fama da yawan ruwa har ma da ambaliya. Idan mai tambayar Malam Aminu Adamu, Malam Madori da ma sauran masu sha'awar jin ansar na tare da mu, ga wakilin muryar Amurka a Agadez Hamid Mahmud da ansar da ya samo daga wani masanin yanayi da ke Agadez, Malam Abubakar Nafi'u, wanda ya ce
babban dalili wanda yake kawo fari bisa yankin kafan Afirka abin da shafi yankin su Somalia, su Ethiopia, su Eritrea, su Kenya, babban abin da ke kawo musu fari ya danganta da rashin samun ruwan sama. Sun samu shekara 1-2 ba su samu ruwan sama ba, shine babban dalilin abin da kawo musu fari can wurin. Amma yanzu kaga dalilin rashin samun ruwan sama, ana tunanin mutane a yankin Somalia za su fuskanta yunwa shashe na masana da suka yi yankin Somalia da Eritrea da Kenya ya yi kamari. In ka doka musamman munan bisa yankin mu Afirka ta yamma, mu musamman ma munan Niger, ba ko muke kawo mana fari ba muna illa karamcin ruwan sama ba su isan mu bisa kan yadda muke so mu shefkin mu noma mu. Babban matsala ma kuma gwamnatoci nasu na kasashen su sun yi bursu da abin bisa harkar nome amma tashi hankali ya mamaye su. In ka doka yanzu kamar yankin Somalia da Ethiopia, su duka kago wannan kasashen biyu su duka da suna fama da tashin hankali ga shi ka gwamnatocin su sun karkata da bisa harkar tsaro da sayan makamai. To abin da kamata su yi su ba noma fifiko, su ba noma muhimmanci, su tallafa su samu su hannu su bisa harkar noma. Haka ma da suka yi zai iya ƙara jefa su cikin fari na yunwa da rashin abinci. To yanzu misali zaka ga kamar yayin da wasu kasashe ke fuskantar fari, wasu kuma kasashen duniya na fuskantar ambaliyar ruwa, a matsayin ku na masana me kuke gani ya kawo haka?
Abin da ka haka su cikin kafan Afirka matsalar ruwan sama gari su wurin shekara 1-5 shike ka musu fari. Kaga in ka dauki Somalia, dubban manoma ne suka kaurace ma gonar kansu, suna gudun abin da za su samu bisa ɗan ta'addan su da ɗan tawaye, tashi hankali da ya mamaye su. To wannan ma ya ƙara taimaka ma bisa harkar fari, ne sa manoma sun kaurace ma gonakansu. Shi kuma kawo manomi ko bakin da kaurace ma harkar noma wurin samun abinci ko dole a samu karamcin abinci. Yanzu kaga kasashen Habasha, Somalia da Kenya a hali yanzu na fuskantar babban matsalar fari mafi muni wanda samar shekara 40 rabu su da wannan fari. Me saboda rashin samun ruwan sama da suke ke kawo musu babban matsalar wannan fari. Yanayin fari ya haifar da matsalar rashin abinci mai tsanani a yankunan nasu inda mutane miliyan 22 da wani abu ma za su fuskanta barazanar yunwa. Sama ga mutane miliyan guda aka tilastawa barin gidajensu fa dalilin samun fari wanda ake sa ran zai ci gaba nan da watanni masu zuwa. Mu kuma ne in ka doka Niger wurin mutum 100 da wani abu suka rasa rayukan su bisa harka ambaliyar ruwan sama. Mu a bana ruwan da muka gani muka samu an ji maruban mu da an ga ruwa shekarar shekarar mu da an ga ruwa. Kuma banda haka nan babban matsalar mu ne Niger muna fama da rashin hanyoyin ruwa hadda sai filaye mutane da suke bisa hanyar ruwa duka an zo an yi gine-gine bisa hanyar ruwa. Shi ma wannan ka gani yana iya ƙara ambaliya. Me yasa? Inda ruwa suke bida inda kasa hanyar sai ne yanzu an zo an sai da an yi gidaje shike ka haka nan.
To me yasa ake fuskantar fari a wasu yankuna na nahiyar Asiya har da kasar China?
Abin da yasa China take fuskantar harka fari, in ka nuri kasar China abin ai tana da yawa. An ka dauki murabba'in kasar China a duniya ta zo biyu ko ta uku. Suma a can akwai yankunan da a yankunan su masu fama da rashin samun ruwan sama. Banda wannan kuma mayan kamfaninnika gare su da kasar masu fitar da hayaki na gurbata muhalli shi ma wannan ya taimaka ma fuska harka fari.
Kamar ta yaya ne kake ganin waɗannan kasashen na kafin Afirka za su tunkara waɗannan matsalolin?
Abu guda ne wanda za su tashi su magance wannan matsala ta fari abin da ya dame su. Dole sai an dafa sai gwamnatocin su sun yi tsaye haikan bisa abin da shafi harkar noma. In ba haka nan ba har yau dai ana nan gidan jiya.
Sai kuma kashi na biyu na ansar tambaya kan bambancin Hausawan Sudan da na Najeriya. Idan mai tambayar baban gida IBB Giyawa da ma sauran masu sha'awar ji na tare da mu, ga kashi na biyu na ansar da wakilinmu a Shiyar Adamawa Muhammad Salisu Lado ya samu daga Malam Ibrahim Musa Audu na kwalejin horar da malamai ta jihar Adamawa da ke Home, wanda zai dan koma baya ya dora daga inda yake cewa.
To tarihi na Hausawa Sudan kamar yadda na faɗa a farin shirin nan ya dade. So Hausawa sun dade a Sudan. Kusan duk wani fanni na rayuwa a yau a Sudan zaka sami Hausawa a ciki. Duk da dai suna samu ana nuna musu bambanci ta wurare da yawa. Amma mu koka ta wajen wurare kamar aiki na karfi, mushe aikin soja da noma musamman aikin gona da sauransu, to Hausawa fa akan same su suna da yawa. Yau yawan Hausawa a kasar Sudan yana ma da wuya a ce maka ga iyakacin sa. Kiyasi dai ake yi sun kaura daga miliyan 3 har ba zuwa miliyan 10. Hausawa suna kowane irin sector na cigaba na kasar Sudan, musamman ma kananan kasuwanci da sauransu. Akwai Hausawa da yawa da suka yi suna sosai a Sudan. To bambance kuma Hausawa suna samu sosai musamman ma akan abun da ya shafi filaye na noma da kiwo da sauransu. Ta nan ake samun baraka tsakanin Hausawa da wasu kabilu waɗanda ainihin ƴan Sudan ne. Duk da dai tarihi ya nuna ba a samun Hausawa a cikin wani rikici tarzoma ta da zaune a cikin ƙasar Sudan. Idan ba dai irin tashin hankali da aka samu kwanan nan da kuma 2008 misali lokacin shugaba Umar Hassan Al-Bashir a lokacin da ya nuna cewa Hausawa ba 'yan kasar Sudan bane, wannan abu kuma ya tada hankalin mutane sosai. Aka samu tashin hankali wanda har mutane sun kai kusan kimanin 7 da kuma suka mutu mutane fiye da 100 suka jikkata da sauransu. Daga baya shi shugaban kasan ya nuna cewa lallai wannan magana da aka nuna cewa shi ya faɗa akan cewa Hausawa ba 'yan Sudan ba shi bai faɗa ba. Kwanan nan kuma an samu mummunan tashin hankali a wajen tsakiyar wannan shekara around June July haka dinnan, a inda mutane da yawa suka mutu da sauransu. Gujin rikici ne da ya faru tsakanin Hausawa da wasu mutane na can Sudan din, wanda abun da ya kawo wannan ko shine har yanzu dai maganan sarauta ne inda Hausawa Hausawa suke kokari su samu nasu a ce sarki wanda zai gudanar da harkokin su nasu na Hausawa. Hausawa suna da dogon tarihi kamar yadda nace a kasar Sudan. A yau misali harka gudun kasuwanci, abinci, al'ada da shauransu. Akwai abinci kala-kala wanda ainihin abincin na Hausa ne, na Hausawa ne wanda yau a kasar Sudan kusan kowa na ci. Misali akwai wani irin nama wanda ake yi ko da naman kaza ko da naman shanu wanda ake kira agashe. Kusan ba wanda bai san agashe a kasar Sudan ba, ainihin nama ne na Hausawa amma kowa na yi na amfani da shi. Akwai kuma wani kunu da ake kira gado-gado wanda kusan kunu ne wanda yara da tsofaffi, yara masu zuwa makaranta da tsofaffi, kowa a Sudan na sha. Hausawan Sudan banda yaren Hausa, addini, al'ada, sa irin kaya da shauransu irin na Larabawa, sun hada dangantaka da Larabawa. Yawanci a yau sukan yi magana ma da Larabci suke yi, amma dai in ka taba su Hausan dai na nan. Hausawa dewa a Sudan musamman ma ƴan baya-bayan nan ba su ma taba zuwa Najeriya ba. Wasu kan ma ba su san ma dangin su ko ta inda suka hada dangantaka da mutane a Najeriya ba, wannan kusan ya bata. Amma Hausa akwai kojacin Kano bai huce haka ba. Hausawan Sudan za su nuna ma cewa lallai su Hausawa ne, kakannin su Hausawa ne, sun ji Hausa, sun iya Hausa, amma su ba za su taba yarda cewa kuma su ba ƴan Sudan ba ne, su ƴan Najeriya ko su a'a su ƴan Sudan ne, amma lallai su Hausawa ne, suna Hausa, Hausan su sun rike Hausan su, sun san dai tushen su daga Najeriya take, amma su ƴan Sudan ne. To su ƴan Sudan ne fa shi da nan matsalar take. Ainihin ƴan Sudan Larabawa da shauransu su ko dewa daga cikin su suna ja da kasancewan Hausawan Najeriya ƴan Sudan. Kamar yadda na faɗa da fari, Hausawa dai lallai sun kafa tarihi mai tsayi sosai a Sudan. Misali ma a ce mace ta farko da ta taba yin waka kamun Sudan ta samu incin gashin kanta, misali wajen 1942 misali wancan lokacin, a mawakiya Aisha Falatiya ita ta fara waka a rediyon kasar Sudan, mace da fari a daidai wancan lokacin. Misali lokacin da ake yakin duniya na biyu, ta kan zaga dukka kasan Afrika tana wa sojojin Sudan waka na karfafa su a duk inda suke.
Maganan bambanci, kusan ba wani bambanci tsakanin Hausawan Najeriya da Hausawan Sudan, saboda Hausawan Sudan na magana da harshen Hausa, haka Hausawan Najeriya su ma da harshen Hausa suke magana. In ko akwai wani bambanci, sai za mu ce to bambancin da ya gujen shiga irin sutura na Larabawa wanda Hausawan Sudan kan yi, za su sa jamfa su yi rawani in kadai ba Larabe. Bahaushin Najeriya ko yana irin shiga nasa wanda wani lokaci ba dole bane yakan yi rawani, yana rawani amma ba mai kama da irin na Larabawa ba, idan ba dai wani dalili na ayi rawani mai kama da Larabawan ya taso ba. Abinci, irin abincin nan dai da ake yi a kasan Hausa shine yawancin abincin da Hausawa na can Sudan su ma ke yi. So banda dai maganan a ce magana da yaren Larabci wanda Hausawan Sudan ke yi, wanda dewa Hausawa a Najeriya ko mu ce yawancin su ba sa Larabcin sai dai Hausa, to banda wannan kusan ba wani bambanci tsakanin Hausawan Najeriya da Hausawan Sudan. Sana'o'i, zamantakewa, irin duka suna kamanceceniya da juna. Ina da fatan wannan zai gamsar da masu tambaya.
To sai a kasance da mu makon gobe don jin ansoshin wasu tambayoyin. Yanzu a madadin waɗanda suka ansa mana tambayoyin, Malam Ibrahim Musa Audu na kolejin horar da malamai ta jihar Adamawa da ke Hong, da Malam Abubakar Nafi'u daga Agadez Jamhuriyar Nijar, da kuma wakilanmu Hamid Mahmud da Muhammad Salisu Lado, da wanda ya jagoranci shirin Salaman Abu da injiniyanmu, ni Ibrahim Kalamu Sigarba ke cewa sai makon goben idan Allah ya kai mu. Wassalam.
Yanzu kuma ga Murtala Faruku Sanyin na zai sake shigowa da shiri na gaba,
wasanni a takaice.
Na gurbi yake yake da kasar Faransa a Kylian Mbappe ya haye sama a jerin sunayen ƴan ƙwallon kafa mafi arziki a duniya. Hukumomin ƙididdigar kudaden shiga na ƴan wasa sun bayyana cewa Mbappe dan kasar Faransa mai shekaru 23 zai sami zunzurutun kuɗi har fan miliyan 115.2 daidai da dala Amurka miliyan 128 a wannan kakar wasanni, wannan ne kuma karo na farko da aka sami wani dan wasa da yazo na daya wanda ba Lionel Messi ko Cristiano Ronaldo bane a cikin shekaru 9. Dan wasa na karshe da ya dare matsayin da ba waɗannan biyun ba shine David Beckham a shekara ta 2013. Takwaran mafiya PSG wato Neymar da dan wasan Liverpool Mohamed Salah suna daga cikin jerin sunaye biyar na sama na ƴan wasa da suka fi kuɗi a wannan kakar wasanni, yayin da sabon dan wasan Manchester City Erling Haaland yake cikin 10 na sama. Mai horar da ƴan wasan ƙwallon ƙafar mata ta Amurka Blatko Andonovski ta jinjina wa ƴan wasan nata kan yin amfani da damar wasan sada zumunci tsakaninsu da Ingila domin fafutukar yaƙi da cin zarafin mata a sha'anin ƙwallon ƙafa. Ingila din wacce ita ce zakarar cin kofin nahiyar Turai ta Euro ta mata ta bana ta doki Amurka wadda ta lashe kofin duniya na mata da ci 2-1 wasan nasa da zumunci. To sai dai kafin soma wasan a filin wasa na Wembley da ke birnin London, an ɗauki lokaci ana nunawa tare da bankaɗo wasu rahotannin munanan ayyukan cin zarafin mata a wasannin ƙwallon ƙafa na cikin gida a ƙasar Amurka. Rahoton wanda tsohon Attorney General na Amurka Sally Yates ya fitar ya kumshi firarraki da ƴan wasa mata fiye da 200 da ke fafata gasar league ta mata ta ƙasar da suka bayyana nau'o'i daban-daban na cin zarafi da neman tursasa su lalata daga masu horar da su. ƴan wasan ƙasashen biyu a filin wasan na Wembley duk sun ɗaura rawayar ƙyallaye a lokacin wasan na sada zumunci, suka kuma jera bayan wani babban hoton ƙyalle domin nuna goyon baya ga waɗanda cin zarafin ya rutsa da su. Shahararren ɗan wasan ƙasar Argentina da PSG Lionel Messi ya ce san ba zai koma sana'ar horar da ƴan wasa ba idan ya kai ƙarshen rayuwarsa ta taka leda. A ƴan kwanan nan ne Messi ya bayyana aniyarsa ta yin murabus daga bugawa ƙasarsa wasa bayan gasar cin kofin duniya ta shekarar nan ta 2022 inda zai wakilci ƙasarsa ta Argentina karo na 5 a gasar. To sai dai ɗan wasan mai shekaru 33 da yanzu haka yake kusantar ƙarshen lokacinsa na taka leda ya faɗa wa manema labarai cewa bai da aniyar shiga aikin horar da ƴan wasa kamar wasu takwarorinsa da suka yi bankwana da taka leda. Kwantaragin Messi a kungiyar ta PSG zai kare ne a ƙarshen wannan kakar wasanni, ko da yake kuma tsohuwar kungiyarsa ta Barcelona ta ƙasar Spain tana nan tana kokarin sake dawo da shi. Murtala Faruk Sanyin na muryar Amurka Abuja, Nigeria.
Da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai a takaice.
To Hafiz, a takaice akalla mutane 12 sun rasa rayukansu yayin da wasu biyu suke cikin mawuyacin hali bayan da wata motar safa ta kama da wuta a birnin Nashik na jihar Maharashtra da ke yammacin India a yau Asabar, kamar yadda wani jami'in 'yan sanda ya shaidawa kamfanin dillancin labarai na Reuters. Ana kula da mutane fiye da 30 da suka sami raunuka a wani karamin asibiti, yayin da kuma aka shiga bincike kan musabbabin hatsarin a cewar wani jami'in sojin 'yan sanda na Nashik, kimanin kilomita 190 daga Mumbai, babban birnin kasuwanci na India. A ƙasar Ireland, mutane 7 suka mutu a wata fashewa da ta auku a wani gidan mai da ke gundumar Donegal da ke arewa maso yammacin ƙasar a cewar 'yan sanda a yau Asabar. Rundunar 'yan sandan Garda Shoshina ta ce an kwantar da mutane 8 a asibiti a yayin da ake ci gaba da neman mutanen da lamarin ya rutsa da su a wajen da fashewar ta auku. Hukumar Kare Haƙƙin Bil'adama ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta kada ƙuri'a da rata kallilan a jiya Juma'a ta amincewa da tsawaita aikin wani kwamitin ƙwararru da aka ɗorawa alhakin binciken yanayin haƙƙin bil'adama a ƙasar Habasha da yaƙi ya daidaita da ƙarin shekara ɗaya. An amince da ƙudurin da ƙungiyar Tarayyar Turai ta gabatar ne bayan ya sami rinjayen ƙuri'u 21. To sai dai kuma ƙasashe 19 suka kada ƙuri'ar ƙin amincewa da shi, ciki har da dukkan ƙasashen nahiyar Afirka da ke cikin kwamitin na kare haƙƙin bil'adama, idan ka ɗebe ƙasar Malawi da bata halarci taron ba da kuma wasu ƙasashe 6. Wata wuta ta tashi sakamakon tarwatsa tsayuwar wata mota mai ɗauke da bam a kan babbar gadar da ta haɗa Crimea da Rasha da ta mamaye yanki a shekara ta 2014. Moscow ta faɗa ba tare da gaugawar zargin Ukraine ba. Gadar ta mota da jirgin ƙasa da aka gina ta bisa umarnin shugaban Rasha Vladimir Putin aka kuma ƙaddamar da ita a shekara ta 2018 ita ce babbar mahaɗar zirga-zirgar sojin Rasha da ke yaƙi a Ukraine musamman a kudu da kuma tsallakar da sojoji. ‘Yan uwa sun faɗi suna kuka a Thailand a gaban ƙananan akwatunan gawa na wasu yara a jiya Juma'a bayan da wani jami'in 'yan sanda da aka kora ya kutsa a cikin wata cibiyar renon yara a lokacin da suke hutawa ya kuma kashe gomman mutane. Kisan na jama'a wanda shine mafi muni a Thailand ta shafi kusan kowa a karamin ƙauyen da ke makale da gonakin noman shinkafa a daya daga cikin yankuna mafi fama da talauci.
To masu sauraro, da haka ne muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci. Sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu, za a je mu dauke da wasu sabbin shirye-shiryen. Yanzu a madadin Murtala Faruku Sanyinna da ya tayani gabatar da shirin, Salaman Abo wanda ya daidaita mana sauki da bada umarni, da kuma injiniyanmu na yanzu, ni Muhammad Hafiz Baballe ke sallama da ku daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.